daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ne hantsin nan ke gabatar da shirye-shiryen sa kan mita 60 da mita 25 da kuma mita 16. A jamhuriyar Niger za ku yi jin shirin nan kai tsaye yanzu haka ta tashoshin VOA Africa kan mita 102.5 da radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da muryar Arewa da Lord da kuma niyyar dukkan sa zangon FM. Kuna iya sauraron wannan tasha ma ta yanar internet a voahausa.com ko sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci karfe 8 agogon Najeriya kamaru da Chad da Niger 7 na safe a Ghana. Sahabo Imam Aliyu ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba da kuma sauran abokan aiki muka sake dawowa daga nan gundumar Columbia domin gabatar muku da wannan shiri.
Babu shakka kai dai ka dade a nan Amurka ka kuma san kalubalai da bakaken fata suke fuskanta ko da yake an ci gaba.
Grace Alheri Abdu daga dandalin taron kungiyar yan jarida bakar fata ta Amurka na bana da aka yi a birnin New Orleans. Salihu Garba yana tafi da shirin da rashin tayi akan bar arha. Sannan mu gabatar da filin ra'ayi daga bakin mai shi. Amma da farko ku gyara zama ku fara da labaran duniya tukuna.
Assalamu alaikum mai saurare ga labaran. Wasu yan bindiga sun kai hari kan wani wurin cin abinci a Wagadugu babban birnin kasar Burkina Faso suka kashe mutane 17 tare kuma da raunata wasu 8. Ministan sadarwa Remy Danjinu ya faɗi yau Litini cewa harin wanda aka kai wurin cin abinci na Aziz Istanbul dake Wagadugu an kai shi ne da daren jiya Lahadi. Nan take dai babu ni wanda ya dau alhakin kai harin. Wannan kasar ta yammacin Afirka wadda ba ta da bakin gaba wato daga sashen arewa ta iyaka da kasar Mali, kasar da ta dade tana fama da masu tsoron ra'ayin addini. A watan Janairun shekara 2016 wani harin da aka kai wani otel din Alatu da kuma wani wurin shan shayi dake kusa da babban birnin kasar ya yi sanadin mutuwar mutane 30. Kungiyar Al-Qaida Shiyar Maghrib ta yi ikirarin kai harin.
Magoya bayan shugaban adawar Kenya Raila Odinga akalla wajen 1000 ne suka tare daura da hanyar jirgin kasa dake unguwar matalauta ta Kibera a Nairobi, babban birnin kasar a jiya Lahadi don sauraron jawabin sa bayan galabar da abokin karawar sa Uhuru Kenyatta yi a zazzafan zaben shugaban kasa da aka yi a kwanan nan. To amma Odinga da sauran membobin kungiyar gamayyar su da ake cewa NASA a takeice sun ce sace nasarar aka yi daga wurin su matsayin da suka yi ta jaddadawa kenan ga magoya bayan su dake cike da zabuwa. Mun zo nan ne don mu ce ku yi hakuri da abin da ya faru a nan wurin jiya da kuma wancan ranar, a cewar Odinga. Wannan ya kara wanda ya kara da cewa suna so su sace nasarar mu sannan kuma sun so su kashe jama'ar mu. Wannan shi ake kira rashin bin doka. To sai dai mai magana da yawun shugaban kasar Kenya Mansua Espiso ya kareta wannan zarge-zargen. Yana cewa shugaban kasa ya ci wannan zabe kiri-kiri masu saka ido daga gida da waje duk sun tabbatar da hakan, a cewar Espiso. Ya kara da cewa sahihan kalamai sun yi ta fitowa kama daga mutane irin su John Kerry daga Amurka da kuma shugaban Mbeki na Afirka ta Kudu waɗanda duk ke cewa an yi shi cikin gaskiya. Kuma ina ganin ai mu kasa ce mai bin tafarkin demokradiyya, muna da tsari irin na demokradiyya, kuma a bayyane take cewa muna da tsarin doka wanda za mu shawarci duk wanda yake da korafi ya bi.
Shugaban Colombia Juan Manuel Santos ya ce babu wata ƙasar Latin Amurka da za ta amince da ɗaukan duk wani matakin sojin Amurka a Venezuela, kuma a cewarsa bai kamata ma a fara wannan tunanin ba. Santos ya kira taron manema labarai na haɗin gwiwa da mataimakin shugaban Amurka Mike Pence da ke ziyarar aiki a ƙasarsa. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗi ranar Juma'a cewa ba zai kauda yiwuwar amfani da matakin soji don taimakawa da maida tsarin demokradiyya a Venezuela ba. Da ya juya kan matakin soji da Amurka ta taɓa ɗaukawa a faɗin Latin Amurka sama da ƙarni guda da ya gabata, sai Santos ya ce babu wani shugaban ƙasar Latin Amurka da ke sha'awar irin wancan shirman da ya sake wakana. Ya ce dole ne abu hanyar lalama wajen maido da demokradiyya a Venezuela. Yana mai bayyana nahiyar Amurka da nahiyar zaman lafiya wanda ya kamata mu tabbatar da dorewar hakan. Kasar Venezuela ta bayyana barazanar Donald Trump din da wuce makadi da rawa ko kuma ganganci.
To labaran duniya yake sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Mai baiwa shugaban Amurka shawara kan harkokin tsaro wato McMaster ya ce mummunan tashin hankalin nan da ya auku a wurin gangamin masu da'awar fifikon farar fata a Charlottesville, jihar Virginia ya cimma abin da za a kira ta'addanci. A wata hira da gidan talabijin na ABC, McMaster ya bayyana afkawa da mota da aka yi cikin cicirindon masu zanga-zangar kishiyar ɗayar a ranar Asabar, inda har Heather Haya, yar shekaru 32 da haihuwa, ta mutu a matsayin abin da ya kira wani mummunan laifi wadda mai yiwuwa tsana ce ta janyo shi. Haka zalika, wasu mutane 19 kuma sun samu raunuka, sannan wasu 'yan sandan jihar ta Virginia waɗanda ke sa ido kan gangamin daga ta sama sun mutu a wani hadarin jirgin samansu. Jiya Lahadi, fadar shugaban Amurka ta White House ta kare matsayin shugaba Trump game da wannan mummunan tashin hankalin da ya auku a Virginia saboda sukarsa cewa bai fito fili ya yi Allah wadai da masu tsauran ra'ayi a fifita farar fatan ba. Labaran duniya kenan, agama ji daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Madalla. A ƙarshen mako ne aka kammala taron ƙungiyar 'yan jarida baƙar fata ta Amurka da aka yi a birnin New Orleans da ke jihar Louisiana a kudancin Amurka. Na fara ne tambayar abokiyar aiki Grace Alheri Abdu ko me yasa 'yan jarida baƙar fatan Amurka kafa ta su jam'iyya duk da cewa ana kallon Amurka zaman ƙasa wacce ta ci gaba ta kowane fanni.
Babu shakka, kai dai ka daɗe a nan Amurka, ka kuma san ƙalubalai da baƙaƙen fata suke fuskanta, ko da yake an ci gaba kamar yadda ka faɗa, kuma babu shakka zamani ya kawo ba dai suna fuskantar irin wariya yadda aka sani a zamanin wariyar launin fata ba, amma duk da haka suna fuskantar wannan ƙalubala babu a gaskiya. Sun nuna cewa abin da suka yi kamar yadda suke faɗa, wannan taron ne ya ƙarfafa mata, domin waɗansu ma akasari ma abinda ake yi abinda wannan taron duk cibiyoyin sadarwa, kafofin sadarwa da suka zo wannan taron sun zo ne da nuna cewa su kamfanoni ne waɗanda suke ba da dama ga kowa, musamman ba tare da nuna wariyar launin fata ba, musamman. To galibin waɗanda suka zo a wannan taron sun zo da guraben ayyuka, da kuma akwai mutanen ba da sukan samu aiki ta dalilin taro irin haka. Akwai da dama kuma da suna aiki a waɗansu cibiyoyi, wannan takan kasance dama da suke samu su koma waɗansu tashoshi da suke sha'awar yin aiki waɗanda ba lallai da sun san akwai waɗannan guraben ba. Akwai wanda na yi hira da shi ya nuna cewa yana aiki ne a tasha kaza a jiha kaza, amma wannan tasha yake sha'awar yin aiki, amma yana so ya yi aiki ne a wuri kaza. To ya zo wannan dandali. To da dama ba sa ma sanin akwai guraben ayyuka sai sun zo taro irin haka a waɗansu wurare. To ina tsammani ma waɗansu sukan ƙirƙiro guraben nan ne, ko kuma sukan bari ba za su sanar da waɗannan guraba ba sai an zo taro irin haka, domin ya nuna cewa suna ba da dama ga kowa ba tare da kula da bambancin launin fata ba musamman.
To kin yi ambaci cewa baki daga ma wajen Amurka kamar kasashen Afirka, Najeriya da wasu kasashe suna halarta wannan taro, su kuma menene ribar zuwan su?
To ribar zuwan su wannan taro shine ka sani cewa ko da yake suka halarci wannan taron, dokar ƙasa bata ba da izinin a ɗauki mutum, wato kamar su ɗin nan da suka zo da takardar visa ta 'yan yawon buɗe ido, ko ba su da izinin su yi aiki a wannan ƙasa in ba sun samu aiki ba ne kai tsaye. To wannan yakan zama damar da za su tallata kansu.
To
domin kamar yadda na ce, idan ka cika takarda daga intanet ta halatta wannan taron, aka yi rajista kenan ba, za su rubuta maka takarda tabbatar da yin rajista ka, da kuma ƙarfafa maka gwiwa cewa kada ka mance ka taho da takardun da za su bayyana ƙwarewa da kake da su, da kuma katuna waɗanda ake kira business card, katunan aiki da zaka iya rarrabawa mutane domin tallata kanka. To akan yi irin haka, kamar yadda na faɗa, kowanne zaure ka je zaka je ka tarar da mutane kai har layi ake kamar da yadda ka san zaka rubuta application ka je interview to abinda yawa kana kenan a wurin nan.
Menene nasarar da aka samu na wannan taro?
Bara an hada hannu ne da yan jarida masu Spaniyawa kenan da kungiyar yan jarida bakaken fata aka yi taron bara. To amma abin da kungiyar yan jarida bakaken fata ita kadai ce kai wannan taron, amma aka sami halartar yan jarida irin da ba a taba gani ba tun da aka kafa wannan kungiya sama da shekaru 40 da suka shige. Ayi abana kawai abana yan jarida da suka halarci wannan taron 3,300 da kari. Kuma ba yan jarida abin da ya bani sha'awa da kuma ƙarfafa gwiwa shine ba yan jarida bakaken fata yan Amurkawa ne kaɗai suka halarci taron ba. Na gamu da yan Najeriya da dama yan jarida da suka halarci taron. Akwai ma wani ɗan ƙasar Senegal da shi banda ma zuwa wannan taro kowace shekara da yake ya yi fice a wannan ƙungiya, ya rubuta littafi da yana ɗaya daga cikin littattafan da ake sayarwa a dandalin sai da littattafan baƙaƙen fata da suka yi fice a wannan ƙungiya.
Abokiyar aiki Grace Alheri Abdu aka ji daga birnin New Orleans. Za mu kawo muku shirin da rashin tayi nan da ɗan mintoci kamin nan sai a ci gaba da shakatawa da wannan fefen. Shaki da koma aiki ana tare da sashen Hausa na Murya Amurka a nan Washington DC. A cikin shirin da rashin tayi a wannan mako za ku ji batu kan kudin ruwa da harkar kasuwanci. A yi sauraro lafiya.
Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau.
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 Jama'a barka da hantsi, barkamu kuma da sake saduwa a filin da rashin tayi, filin da ke faɗakar da ku akan harkokin kasuwanci da tattalin arziki. Salo Garba ne ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Yau za mu duba yawan kuɗin ruwan da 'yan kasuwa da masu rancen kuɗi a bankunan Najeriya ke biya. Da yadda ya shafi tafiyar da harkokin kasuwanci da tattalin arziki. Wakilin Murar Amurka da ke Abuja, Madina Dauda, ta yi fira da masana a kan wannan batun. Madina, fili gare ki.
A yau ina tare da manyan baƙi. Akwai Dr. Obadaya Mai Lafiya, tsohon mataimakin shugaban bankin Najeriya, da kuma mai nazari a kan harkan kuɗaɗe, Malam Yusha'u Aliyu. Su ne baƙina a yau, ina muku maraba da zuwa.
Barkamu da warhaka malama.
Barkamu da wannan lokaci.
Akwai wasu kalamai da suka dan shige min duhu ne kaina mai gabatarwar, wadda ake ce ma single digit rate. Da yau nake tare da ƙwararru da za su iya mana nazarin menene ma'anan single digit rate. Bari mu fara da kai Dr. Obadaya. In aka ce single digit rate, me kenan ake nufi a harkan kuɗi?
Eh, wato abin da ake nufi cewon shine duk riban da za a caje akan kuɗin da ake bawa ko kuɗin banki ko kuɗin Central Bank, kada which wannan charge din da za a caje mutum kar ya kai 10% shine single digit, ko kuma a ce 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zuwa 9. Amma ya kai 10 wato ya zama double digit kenan. Eh, single digit shine kar a caje mutum ya wuce 9% shine single digit.
Wato daga guda 1 har zuwa 9 shine single digit rate.
Shine single digit.
To Yushawu, in aka ce single digit rate, kada a caje mutum fiye da haka, a wani harkan kuɗi ne ake iya cajin mutum single digit rate?
To ya danganta da wato activity, yanda harkokin kuɗin ke gudana da kuma kasuwa da kuma buƙatuwan. To waɗannan abubuwa suke sa idan ƙarancin su yayi yawa a kasuwa kuma ana buƙatan yayi yawa, to sai kiga ana ɗaga rate din. Haka kuma economic activity, dan motsin tattalin arzikin ya inganta sosai, yana ta tafiya kuma ana yi ana samun riba, to dole zai ta ɗagawa. Shi rate din nan kamar na kuɗi haka yake, kamar rate din nan kuma inflation, dan shi wannan digo ƙasa da 10 cikin 100 shine single digit. Akwai tunani daban-daban a wajen masana akan ko a ƙasa da 10 wanne ne yafi cancanta, saboda akwai digon da za a sa wanda ba zai taimaki tattalin arzikin ƙasa ba. Haka kuma ra'ayi kuma ya bambanta akan, misali a ce akan hawan farashi, shin za a so ma a daina hawan farashi kwata-kwata ya zama zero? To kinga wannan ba tunani bai zo ba, saboda duk kasuwancin da ake ana yin sa ne domin a nemi riba, sannan kuma a taimaki tattalin arziki a kirkiri ayyukan yi.
To Dr. Obadaya, a wani hali tattalin arzikin mu yake a yanzu, ga wanda bai sani ba, za a ce muna single digit din ne ta bangarorin kudaden shiga ko kuma ta kasafin kuɗi? Wani hali tattalin arzikin mu yake a yanzu?
To ni dai zan ce tattalin arzikin mu tana cikin abin da ake ce masa recession. Wato komi ya ɗan ja da baya, yadda ya kamata a samu cin gaba kamar mun tsaya wuri ɗaya ne, kuma har ma ana ɗan kamar muna ɗan jan da baya. Kuma akwai inflation, wato karuwan kuɗin abubuwa, duk komi kuɗi ya karu, kuma naira tana kan faɗowa daga 190 naira zuwa dala, yanzu ya kai 365.
Wato a kasuwan bayan fage kenan.
A kasuwan bayan fage kenan. To naira tana kan faduwa, kuma muna ma double digit, har abinda ake biya kan kuɗi yanzu ya kai kusa 27%. Kamar mutum ya karɓi rancin kuɗi
a banki.
To wani irin aiki ne za ka yi, wani irin kasuwanci ne za ka yi har ka samu riba wanda zai sa ka biya wannan kuɗin, kuma kana da ɗan riban da za ka ci gaba da aiki? To abubuwa sun yi wuya kwarai da gaske yanzu nan. To abinda muke cika kenan.
Yusha'u, kana ganin anya wannan hali da Dr. Obadaya ya faɗi ko zai iya taimakawa ɗan kasuwa mai ƙaramin ƙarfi?
A dole sai da tsare-tsare na gwamnati, domin dalilin da yasa ake da gwamnati kenan, idan tsare-tsaren ya zama wato ba riba, don duk abun da ake yi, akwai wani masanin tattalin arziki da ake ce mishi Adam Smith, wato ya sai wai mai sai da burodi yana sai da bread ne, ba wai dan yana sai ya shiga aljanna ba, yana sai da bread ne domin ya samu riba da zai ci gaba da yi. Ran da ribar ta tsaya, dole ya tsaya. To abun da ya faru kenan a tattalin arzikin kasan ƙananan, wato micro, small, medium enterprises, ƙananan masana'antu dukansu suna ta faduwa, suna ta rufewa, saboda hauhawan farashi da ke shigo cikin tattalin arzikin kasan, wanda ya shafi hauhawa kuma na rate na interest wanda yake bada aron kudaden. Na ɗaya ribar da suke ne ba za su same ta ba, na biyu kuma kudaden da rate din da yake kashi 27 cikin 100, to taya za ka je ka karɓo kudaden? To shi yasa dole a irin Bank of Industry ko kuma ƙananan hukumomi da ke kula da ƙananan masana'antu, dole a inganta wato microfinance banks, a kuma rage waɗannan kuɗaɗe a waɗannan wurare, domin ta nan ne kaɗai irin waɗannan masana'antu za su iya samu su zama a cikin kasuwanci, ba ma su samu riba wadda take ƙazamiya ba.
Dr. Obadaya, wai a ina ne muka samu mishkila ne a ƙasar da har muka tsinci kanmu a wannan hali na maimakon tattalin arzikin mu ya ci gaba sai ya ƙara baya yake kamar yadda ka faɗi.
Akwai abubuwa daban-daban da suka kai mu ga wannan matsalar da muke ciki. Na fari shine cuwa-cuwa, wato corruption kenan. Wannan ya zama babban abu ne da ya kawo mana kasancen da baya kwarai da gaske. Na biyun kuma shine shugabanninmu akwai wanda sai su kwashe kuɗin jama'a su je su sa a bankunan kasan waje a bar mu kawai da Allah ya isa. To wannan ɗin ya kawo damuwa kwarai da gaske. Na uku kuma shine zan ce ma kawai rashin ganewa ga wanda suke lura da sha'anin tattalin arziki. Ba mu samu mutane ƙwararrun da sun san abin da suke yi kuma suna da tausayin jama'a kuma suna da kishin kasa. Ba a sa irin wannan mutane a sa su dinga lura da tattalin arziki ba. An sa dai wasu wanda kawai su dai kawai ba su samu abin da suke ciki ba. Abin da ya kawo mu inda muke kenan yanzu. Kuma of course kuɗin man fetur ya sauka ko ina. Kuma muka ɗauka duk kwankajinmu muka sa a kwando guda ɗaya. To kaga wannan ba tunani mai zurfi a wannan maganan. Duk ba abin da mun gadara sai shi man fetur ɗin. To ranar kuma da man fetur ɗin ta faɗi shi kenan sai ga mu a cikin asha. Ma yanzu din ma kamar su kamfanonin Volvo da sauransu suka ce daga nan zuwa shekaru 25, 20 ma zan ce, ba za su sake yin motoci masu man fetur ba. Za su yi motoci kawai masu lantarki da batiri. To, me za mu yi da wannan fetur ɗin nan? Muna nan muna dangana ga fetur, kuma ga shi fetur ɗin zuwa nan gaba gaskiya ba zai zama komai ba. Saboda haka mu yi tunani mai zurfi. Mu za mu so hangen nesa mu fara aikin yanzu, mu fara nazari yanzu a yadda za mu ware kanmu daga wannan dependence akan man fetur.
Yusha'u, menene kenan zai zama makomar kasar nan a yau in aka ce ba amfani da fetur nan da ya zama shine kadai hanyoyin samun kuɗin shiga?
Eto ai kasashen Turawa ne za su cire waɗannan motoci wanda kuma suna ta dawo da shi kasashe masu tasowa. In kin kula zaki ga motocin na da yawa, sannan kuma wannan tsari ne na ci gaban tattalin arziki da kuma ci gaban kimiyya waɗanda waɗancan kasashe suke da shi. Saboda haka man fetur zai ci gaba da zama mai amfani a cikin tattalin arzikin Najeriya, saboda ba wai kawai man da ake samu mota ne ake amfani da shi ba, akwai byproducts, akwai abubuwa da dama da ake cira da kuma ake yi da kuma motocin da kuma injina da ke aikace-aikace na cigaban tattalin arzikin ƙasa. Kamar kuma zan so in ƙarin haske ga abin da dakta ya faɗa, wato dole sai an samu mutane masu tausayi da kuma hikima, saboda tattalin arzikin Najeriya yana da girman da idan ka ce za ka bar mutane ba a sa tausayi a ciki ba. Saboda duka kashi kusan 80 cikin 100 na mutanen ƙasan mutane da suke da ƙaramin income, wato ƙaramin kuɗaɗen shiga. To kuma in aka samu ƙasa haka, to lokacin ake buƙatar tausayin gwamnati shine za a koma a gina institution, wato hukumomi waɗanda za su ta kallon waɗannan mutane, kuma a sa mutane masu gaskiya. Kuma wani abu da ya ciye tattalin arzikin rauni sosai, babu kamar jami'ai ko dai 'yan siyasa ko kuma ma'aikata ko kuma wasu jami'an tsaro da suka ɗibi daloli wanda ake gina tattalin arziki da shi, aka fitar da shi ba ma ƙasan ba, a'a aka fitar da shi daga cikin bankuna aka maida su gonaki. To wannan yana da tasiri sosai wajen danna duk abin, duk tsare-tsaren da aka yi, saboda kullum ana kulawa da shin dala nawa ne a cikin ƙasa, kuma kuɗin ƙasa guda naira 1000 ta nawa aka yi, naira 500 guda nawa aka yi, da kuma inda suke shiga. Sannan kuma su kansu mutanen ƙasan da manyan 'yan kasuwa waɗanda ba sata suka yi ba, akwai 'yan kasuwa da mutane da dama wanda suke jin tsoron tsarin, suke ije kuɗaɗen da ya kamata a rinka juya tattalin arziki da shi, suna ije shi a gidajensu ko kuma a wasu wurare na daban ko a shaguna. Shi yasa a lokaci da dama sai ki ji an ce an yi gobara, kayan miliyan 5 ya ƙone, amma naira ta miliyan 10 ita ma ta ƙone a cikin kasuwa. To duka irin waɗannan suna cike abin da suka kawo mana matsaloli wanda ba haka yake ba a tattalin arziki. Tunda aka yi aiki ne cikin ilimi, cikin tsare-tsare, an yi kuɗaɗe kaza, an tura kudade wuri kaza, an tura mu gona kaza, an tura mu kowa, to kowanne ana neman a san wani irin gudunmuwa ya bayar, shine za a dawo magana wato shi abin da daktar ya faɗa recession, wato a koma akan GDP, wato gudunmuwar da kowa ya bada, wanda noma ya bada, da wanda kika bada, da wanda wance ya bada, duk a har hada su shine za mu fita daga cikin kangin na recession din da muke ciki misali.
Madalla jama'a za mu dakata nan sai mako mai zuwa idan Ubangiji Allah ya kai mu ci gaba. Yanzu a madadin duk waɗanda kuka je muryoyin su da Solomon Abu da Chubahiro Dedene waɗanda suka shirya mana sauti, ni Salu Garba ke cewa ku kasance cikin koshin lafiya.
A gaida malamai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka nan birnin Washington DC yanzu karfe 3:25 na dare, 8:25 a Ghana, Nigeria, Niger da Kamaru, karfe 7:25 a Ghana. Ga kadan daga cikin sakon da kuka bari a kwatin sakonni.
Na Musa Shehu Inusari daga jihar Yobe a tarayyar Nigeria. Akamata ƴan siyasa ta Nigeria, wato misali kamar gwamnatin jihar Bauchi, a yanzu nake jin wani shiri yadda a lokacin Isa ya gudu ake da hakimai waɗanda ya nannaɗa gaba ɗaya, hakiman nan suna zaman kansu, amma da ka zo ka zama gwamnan jihar Bauchi sai ka zo ka rusa waɗannan hakimai, haddasa fitina, ka zo ka haddasa musu fitina gahi a yankin su ba zaman lafiya a dalilin hakimtakan nan tsakanin ƴan uwa da ƴan uwa, ba shiri ba zaman lafiya. Ana nan ana ta fitina ana shari'a, ya kamata ku daina irin wannan ƴan siyasa. Shi idan ka zo ka tarar da mutane ana zaune lafiya da talakawansu a zauna lafiya, kar a ce za a yi canje-canjen hakimai ko kuma wani mukami don wani ɗan siyasa kurin sai ka ɗauka ka canza shi tsakana ka ɗaura shi, wannan ba hujja ba ne. Ka san cewa yadda kai ma ka zo ka tarar da gwamnatin nan, wani ka tarar a saman ka zo ka ture shi ka hau ka zauna, to wata rana kai wa ture ka za a yi wani ya zo ya hau ya zauna. Wasu su ɗaura laifi ga alƙali, wasu su ɗaura laifi da babban sarkin ƙasan, wannan ba hujja ba ne. Kuma laifin duk yana ƙarƙashin gwamnatin jihar Bauchi. Allah Ubangiji ka kawo mana zaman lafiya a yankin mu na arewa maso gabashin Najeriya. Ubangiji Allah ka tsaunar da ƙasashen mu na duniya lafiya. Na gode gidan rediyo Kuryar Amurka. Ubangiji Allah ya saka muku da alkhairi.
Da farko sunana Aminu Mishayi na garin Gabace da kalmar kuma ta Bali jakara ta tarayyar Najeriya. Hakika ɗan takarar adawa na ƙasar Kenya Raila Odinga, irin matakin da ya ɗauka na cewa talakawan da suka zaɓe shi su yi zanga-zanga ko su yi yajin aiki, su yi wa talakawa adalci ga ganin cewa akwai mutane da aka turo daga ƙasashen duniya suka sa ido a wannan zaɓe, kuma sun ce zaɓe an yi shi bisa adalci. Ya kamata ya bi dokoki na demokuraɗiyya, ya yi wa demokuraɗiyya adalci, ya amince da wannan sakamakon zaɓe domin zaman lafiyar ƙasar Kenya baki ɗaya. Da fatan zai yi wannan domin demokuraɗiyya ta haɓaka da ginu a ƙasashenmu na Afirka. Na gode ne magana Aminu Mishayi na garin Garbace da kalmar kuma ta Bali jakara ba tare da Najeriya biya na ƙasa.
To madalla mun zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai wannan karon a taƙaice.
A takaice, wasu 'yan bindiga sun kai hari kan wani wurin cin abinci a Wagadugu babban birnin kasar Burkina Faso, suka kashe mutane 17 tare kuma da raunata wasu 8. Ministan sadarwa Remy Danjinu ya faɗi yau Litinin cewa harin wanda aka kai wurin cin abincin Aziz Istanbul da ke Wagadugu an kai shi ne da daren jiya Lahadi. Magoya bayan shugaban 'yan adawar Kenya Raila Odinga aƙalla wajen 1,000 ne suka taru daura da hanyar jirgin ƙasa da ke unguwar matalauta ta Kibera a Nairobi, babban birnin ƙasar, a jiya Lahadi don sauraren jawabinsa bayan galabar da abokin karawarsa Uhuru Kenyatta ya yi kansa a zafaffen zaben shugaban ƙasa da aka yi kwanan nan. Mai bayar da shawara kan tsaro na gwamnatin shugaba Donald Trump ya ce mummunan tashin hankalin nan da ya auku a wurin gangamin masu da'awar fifikon farar fata a Charlottesville a jihar Virginia ya cimma abin da za a kira shi ta'addanci. A wata hira da gidan talabijin na ABC, HR McMaster ya bayyana afkawa da mota da aka yi cikin cincirin da masu zanga-zanga kishiyar dayar a ranar Asabar, inda har Hita Maya, yar shekaru 32 da haihuwa ta mutu a matsayin abinda za a kira shi ta'addanci.
Toma da la gaishe ka. Da ku Allah ya kawo ƙarshen shirin na wannan hantsi, sai kuma can da la'asar za ku ji wasu abokan aiki da sabbin shirye-shirye ciki har da ilimi garkuwar ɗan Adam da Yusuf Aliyu Haran da yake shiryawa ya kuma gabatar. Kamar na madadin Ibrahim Ka'alma sai Garba da taya ni gabatar da shirin da Cibo Hiro da Yodo ne da kuma da akin gabatar da shirye-shiryenmu da ma injiniya malama Zainab Abdulrahman da ta riƙa masa. A nan ne sahabu Imam Ali zan dakata in sallama da ku, mu zama lafiya.